Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makili. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai akan wani birni a yankin Donetsk dake gabashin kasar Ukraine ya kashe akalla mutane uku a jiya Asabar, yayin da sojojin Ukraine suka gwamza kazamin fada da sojojin Rasha a wurare da dama a gabashin kasar, inda Moscow ke ci gaba da kai hare-hare cikin gaggawa a daidai lokacin da kasashen yammacin duniya suka yi alƙawarin kawo tankunan zamani ga Kyiv. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi amfani da wannan damar wajen matsawa abokan hulɗarsu na kasashen yamma lamba don baiwa dakarunsa makamai masu linzami masu cin dogon zango da aka fi sani da ATACMS domin rage ƙarfin Rasha na kai hari kan garuruwa. Zai yiwu a taka wa ta'addancin Rasha burki idan za mu iya samar da makamai masu linzami da suka dace ga sojojinmu, in ji Zelensky a cikin jawabinsa na daren jiya Asabar. Tun da farko Zelensky ya ce ana ci gaba da gwabza kazamin fada a garuruwan Volda da Bakhmut, garin da aka fi fama da hare-haren bababai na Rasha. A jiya Asabar, shugaban kasar Peru Dina Boluarte ta buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar su nemo hanyar fita daga cikin rikicin siyasa da ke ƙara yin zarfi ta hanyar amincewa da gudanar da zaɓuka a watan Disamba, sa'o'i kaɗan bayan da majalisar ta kada ƙuri'an kin amincewa da wannan ra'ayi. Da sanyin safiyar jiya Asabar ɗin nan ne 'yan majalisar suka yi watsi da buƙatar ta na kai zaɓuka gaba zuwa watan Disamba, duk da zanga-zangar ƙindinin Boluarte da ta ɓarke a faɗin ƙasar ta yi sanadin mutuwar mutane da dama. Mun yi nadamin cewa majalisar wannan jamhuriya ta gaza fitar da ranar da za a gudanar da babban zaɓe, inda 'yan ƙasar Peru za su samu sukunin zaɓo sabbin hukumomi ta hanyar demokuraɗiyya, a cewar sakon da Boluarte ta kafa a shafin Twitter a jiya Asabar. Ta yi kira ga 'yan siyasa da su ajiye muradun jam'iyyunsu su saka kishin al'ummar Peru a gaba. Dubban masu zanga-zanga ne suka yi gangami a Wagadugu, babban birnin ƙasar Burkina Faso, a jiya Asabar domin nuna goyon bayansu ga gwamnatin mulkin soja, kwanaki bayan da Faransa ta tabbatar da janye dakarunta da musamman, kamar yadda wani ɗan jaridan AFP ya bayyana a wurin taron a dandalin Park Nation Square da ke tsakiyar birnin Wagadugu. Masu zanga-zanga sun rika alamomi masu dauke da take kamar ku kauce da mulkin mallakarku, ku kauce da manufofin Faransa a Afirka, da kuma gaba da ikon cin gashin kai ga Burkina Faso. Lazare Yamiego shi ne mai magana da yawun kungiyar fafutukar neman sauyi tsakanin kasashen Afirka, ya faɗa wa taron jama'ar cewa ba ma son ƙarin sansanonin sojojin kasashen waje a ƙasarmu, muna son mutuntawa da kuma yin aiki tare cikin nasara. Ya ce za mu ci gaba da sanya idanu har sai ƙasar Burkina Faso ta samu 'yancinta daga masu mulkin mallaka na yamma. Faransa, da ke zama tsohuwar mai mulkin mallaka ta ƙasar Burkina Faso, ta kafa sansanin dakarunta na musamman a birnin Wagadugu, sai dai ana sanya idanu sosai a kan ƙasar cewarta a wurin, a yayin da aƙidar ƙinjinin Faransa ke ƙaruwa a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar ne shugabar 'yan sandan birnin Memphis a jihar Tennessee ta nan Amurka ta rusa sashen 'yan sanda da aka tuhumi jami'ansa da laifin lakadawa tarin Nicholas Duka har lahira, a daidai lokacin da al'umman kasar da kuma birnin ke kokarin fahimtar wani faifan bidiyo da ke nuna yadda 'yan sanda suka lallasa wani direban bakar fata. Shugabar 'yan sandan Sirleen Davis ta ce ta saurari 'yan uwan Nicholas da shugabannin al'umma da jama'an da ba su da hannu a cikin lamarin wajen yanke shawara. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ta ce alheri ne ga kowa da kowa ta rushe sashen 'yan sanda na Scorpion dindindin. Ta ce a halin yanzu jama'an da aka tura su sashen sun amince da wannan mataki. Hotunan da aka fitar a ranar Juma'a sun bar tambayoyi da dama da aka gaza amsa su game da direban bakar fata da aka dakatar, da kuma wasu jami'an tsaro da ke tsaye a lokacin da yake kwance babu motsi a gefen titi. A jiya Asabar, wata girgizar kasa mai karfin maki 5.9 ta afkawa yankin da ke dauke da iyakokin Turkiya da Iran, inda ta lalata gidaje a cikin ainihin babban birnin lardin yankin. A cewar rahotannin kafafen yada labarai da kuma ma'aikatar hasashen yanayi ta EMSC.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai miki doni, kasuwa
kasuwa a kasashen ya take kasuwa. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin namu na yau yana daya daga cikin manyan kasuwanni ne dake jihar Niger, wato sabon kasuwa da aka fi sani da suna kasuwan Kuri, inda kuma kaman sauran kasuwanni musamman ma dai a Afirka ake gudanar da hada-hada na kayayyaki daban-daban. To yanzu aka dai gani tare da wasu 'yan kasuwa da zasu gabatar da kansu da kuma abubuwan da suke sayarwa. Assalamu alaikum. Sunan malam?
Sunana Badamasi Aliyu.
To me yake sayarwa?
Ina kasuwanci na provision ne.
To ya farashi yake?
To alhamdulillah, gaskiya farashi gashi nan dai har yanzu kullum muna sa ran farashin zai tsaya, sai mu ji ya daga, sai mun ga an yi wa abu analysis ba zai wuce kaza ba, dan karamin lokaci sai ka ji ya danna wannan analysis din da aka kuma ya dora. Saboda haka mu dai a yanzu gaskiya kalubale da dukkanin mutum da yake ta'ammali da kayan provision, ko me saya siyar ko me saya yaci, wallahi babu abin da yake bata masa rai illa iyaka wannan tashin kayan nan da yake. Kuma daga nan garin har Lagos, duk inda ka buga zaka sai kaya, inda ka sai kaya sati guda kana kira, kawai zaka ji kayan ya ƙara kuɗi.
Akwai misali za?
Misali gaskiya idan muka tambayi kaman misali bangarori da muke sayan kayan a hannun su, suna kafa mana hujja da cewar dala ce take ƙara kuɗi, sakamakon raw material da ake zuwa a siyo daga waje a zo gida a yi production ɗin kaya da shi, gaskiya yana sayarwa suna tashi suna samun ƙarin farashi, saboda dala ana canza ta a black market naira 350 360 an wayi gari dala a black market. A yau ina gaya maka sai ka same ta naira 730 700 da naira 40. To gaskiya tsakanin hada Allah, mu muna kira ga gwamnatin tarayya idan akwai yadda za a yi a duba koken talakawa, fi sabilillahi a sassautawa talaka saukin rayuwa, a sakarwa talaka maraye fitsari. To shi kuma talaka yana hangen baya, nawa yake sayan buhun shinkafa, nawa yake sayan mai naja da farin mai, nawa yake sayan sabulun wanka, nawa yake sayan sabulun wanki, nawa yake sayan omo, dukkaninsu talaka yana nan yana analysis akan wannan abun.
Ya suna malama?
Sunana Fauziya Usman Galadima.
To ga ki na ganki a wannan shago da ake sayar da kayayyaki na second hand da ake cewa kayayyakin gwanjo, ko kina sara ne ko dai kina kin zo sayar da ɗaya ne?
Na zo siyan ɗaya ne, amma siyan na ɗayan ma ba yanda muke siya da ba, saboda komai ya canza. Abun 500 a ce maka 1000, komai ya canza na rayuwa yanzu na a kasuwan nan. So gaskiya muna kiran gwamnati da su taimaka mana a sauke mana farashin abubuwa, din gashi ni yanzu zan yi aure, abubuwa duka sun ƙara tsada, wallahi ina cikin ma wani yanayi yanzu nan gaskiya.
Kina nufin kayan sun fi ƙarfin kuɗin ki kenan?
Wallahi sun fi ƙarfin kuɗi na, gara ba kayan kasuwa mu ba provision ba, ba abinci ba, ba properties ba, kayan gida. So abin da ake siya yanzu gadon 500 tawon sai ka ji shi ana 700 da sauran su dai, gaskiya abin sai a hankali.
Nagode. To ya sunan malam?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Mikael Dauda, amma an fi sani na da coach.
Kike sayarwa?
Ina sai da kaya ne na gwanjo, amma kuma kayan kala-kala ne.
To ya farashi?
To farashi fa gaskiya abin da sai dai mu ci alhamdulillah, saboda gaskiya muna fuskantar kalubale kala-kala, saboda gaskiya tun daga can saman da muke zuwa muke so kayan, dan ba duk sati da zamu koma sayan kaya. Yau in muka ji farashi shugaban muka je sai ya karu mu abubuwan muka zo muna ta fama da customer mu wajen sayan daidai muna samun matsaloli sosai da sosai to amma haka dai muke dan daddan ne su muna ba su hakuri muna cewa da Allah sai hakuri muna tunanin insha Allah muna tunanin insha Allah nan gaba za a samu canji to amma abinda nake so mu dai gwamnati ta dan duba mana kalamar nan saboda gaskiya zakarin da Allah harkokin nan namu dan wani lokacin mumun koka abin yana damun mu
kaman bell din nan da kuke cewa da na kuke saya yanzu ko nawa
to tsakani da Allah akwai bell din da akwai bell da nake saya da bata wuce 70,000 ba amma a yanzu tsakani da Allah tana kaiwa 220 to saboda haka gaskiya zakarin da Allah abubuwan ba kayan da bebulin kaso bi ba zuwa uku to saboda haka mu ma wajen sai da kayan sun muka zo da kyar da kyar ma wani kayan muke hada kudi wani ma haduwa muke to saboda business din namu ne ba yadda zamu yi to haka muka daure je muke amma insha Allah muna tunanin fa har gobe muna kikkiawan zato muna tunanin insha Allah za a samu canji da izinin Allah
to nagode
to masha Allah
ya sunan malamin
sunana Faisal Isa Danfanga
to ga ka wannan shago me da me ake sayarwa
eh wannan shagon ni wholesaler ne na harkan da ya shafa biscuits cornflakes su munchit cocoa pops harkan da snacks haka shine muke sayarwa ana
to ya farashi yake
eh farashin lafiya lawa yake amma da yake ka san yau da kullun abubuwa sukan sauya
ta ce lafiya kuma su masu sai suna kukan abuwa sai tsada
eh kaman dai yanda aka sani mu siwa muke daga company mu wholesalers so akwai abubuwa da in muka je siwa daga company sai mu ji an ce ya ƙara kuɗi wani ma kafin mu tura order na ga kayan da muke so sai mu ji an ce ai an ƙara kuɗi to sannan kuma musamman bayan harkan farashi daga company wani lokaci za su ƙara kuɗin su wanda mu kuma ba mu san dalili ba ko ba ba mu dama ake mu tambaya ba kuma mu kai korafin ko kukan mana me yasa ya ƙara kuɗi so bayan wannan ma matsalan sai ya zama akwai matsala kuma na har na transport dan wanda zaka doko kaya daga wani wuri zuwa inda kake wani lokaci company za ta yi ce maka za ta yi subsidizing transport din wani lokaci kuma ta ce ba ta yi kai kuma ka doko kaya ka biya mata kuɗin mota a labarin yana iya canzawa
kaman to za a dan ga mana nawa ake saida kaman kaza kwali kaza ana saka
eh akwai kwali akwai biscuit by 72 wanda zaka ga shi yawanci na naira 20-20 lokaci wannan zaka same shi ana sayar da shi a 1300 wurin retailers kenan wata 1400 a wurin retailers kenan ba wurin wholesalers sai ya zama company kuma yanzu din ta canza shi ta mai da shi 72 ke ciki sai kuma ya koma 120 wanda da yana 1300-1400 yanzu kuma ya koma 2200 sannan kuma sai aka zo bayan an yi wannan ma mutum kaga wancan dan karaman mutum zai zuwa sayan ma yaron shi dan zuwa makaranta amma kuma yanzu nan ya koma 2000 abinda yake 1300-1400 yanzu ya koma 2200 sannan kuma sai aka zo kuma suka zo suka ce ai su ma na naira 20-20 ma za su je nayi za su mai da shi na 50-50 kenan na 50-50 yakan zo by 48 kenan 48 cikin kwali zaka ganshi kwali ne dai mai daidaici haka 48 yake zuwa naira 50-50 kenan to shine yake zaka same 2200-2100 haka su yake
to duk a garin ku yana da alaka ne kaman da canjin farashi na dala
eh yanda wasu ke fadi amma kuma yawancin abubuwan gida kaman yanzu da gwamnatin ka tazo sai aka ce ai yanzu wasu kamfanin ma an zan musu tilas sai sun yi producing abubuwa sun sayi abubuwan kayan gida sun yi abin gida to kuma abu ya zama na cikin gida me ya hada shi da dala to duk wannan wanda za a ce wai wancan abu ya hada shi da dala ni dai a matsayi na wanda ya karanci dan fanni haka na economics da finance in aka ce mun abu wai na gida an hada shi da abun kudin waje sai ya doke shi kawai zancece abun wani an doke shi wani fasadi da wani manufa na daban kuma sannan kuma irin consumer protection council gaba daya ba su aikin sa a kasa ba su aikin su sannan kuma gwamnati ta danyi sakaci standard organization of Nigeria ba su aikin mu na anan kasuwa ma sai in yi ta tunanin washing organizations din suna existing ko kuma ba su
ya suna malamin
da farko dai suna na Sufyan Lawal Muhammad ne dan Niger ne da nake kasuwanci a Nigeria cikin garin Minna eh gaskiya dai a yanzu dole ne abubuwan sun canza gaba daya kamar yanda muke sayan kayayyakin da a yanzu ya wuce haka nan kaga kamar yanzu supergetin nan da abun da muke sayan katan din shi 3500 amma yanzu ya kasance katan din shi naira 7000 ne to yanzu abun da muke sayar da fisin din shi naira 400 eh wani gurin kuma an samu dan rage muna sayar da shi 400 ba naira 20 abun da muke sayar da shi kenan yauwa sai ya kasance kamar su indomie din nan kaga wannan super pack din da kwalin shi yana matsayin naira 3000 200, amma yanzu kwalin shi ya kai kusan naira 4000 hada wani abu. To yanzu abin da muke sayar da shi pieces muna sayar da shi 170 naira 170 kenan. Kaman su kwai magi yanzu kamar magi su ta dinna. Kaga yana abun nan din shi yana na kan abun nan din shi yana naira 450. Amma yanzu abin da ake sayar da shi 700 paket din shi guda kenan naira 700. Yanzu abun da zaka sayar da shi in kana so ka dan samu wani ba kai sai dai ka sayar da shi duka akan guda 1 naira 10. Haka muke sayar da shi. Kaman kwai yanzu da abun da muke sayar shi muna sayar shi naira 2,200 credit. Yanzu ya kasance abun da zaka sayar shi naira 2,100. Dole abun da muke sayar da shi mu ma naira 90 muke sayar da shi domin mu samu wani abu. Abun da muke sayar
kaman madara fa
madara wannan kaman fake abinda muke sayin shi da kwalin shi naira 11,700 amma yanzu kudin shi kwali ya kai naira 19,000 abinda ake sayar da shi kenan yanzu abinda muke sayar da shi muna sayin shi akan kowane guda ɗaya muna sayin shi akan 95 naira muna sayar da shi naira 100 abinda muke sayar da shi kenan kaman loya mic din nan ma haka ne kaman fin cowbell din nan kaga da shi ma muna sayin shi naira 350 roll din shi amma yanzu abinda muke ake sayar mana da shi aka sai shi matsayin naira 650 kaga ka sai da shi 700 roll kenan ko wani piece zaka sai da shi naira 70 abinda muke sai da shi kenan
to ba sarare karshen shirin namu na wannan safiya kenan shirin kasuwa akan muke dole wanda ni baban Jibril na gabatar a huta lafiya
shirin BOA Hausa
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Sunana Reverend Ila Haruna daga Ecclesia Eren Sonita a Maradi Jamhuriyar Niger Yau ina so mai magana akan nasihar Lahadi ta muryar Amerika. Ina so mai magana akan hakuri da juna. Ya ƴan uwa na kaunatattun Ubangiji, ina kira gare ku, ina nema gare ku da ku zauna lafiya da juna. Ƴan uwa na, mu dauki koyon soyayyar Yesu Almasihu. A littafin Luka sura 6 aya 27 zuwa 36 ku kaunaci magabtanku ku yi wa maƙiyanku alheri masu wulakanta ku ku yi musu addu'a su gyaru idan masu kaunar ku su ne kuke kauna wace lada ce gare ku in masu taimakon ku su ne kuke taimako wace lada ce gare ku in masu addinin ku su ne kadai kuke kauna wace lada ce gare ku ku kasance masu tausayi kamar yadda Ubangiji yake mai tausayi nagode sunana Reverend Ila Haruna daga Eglise Eren ta Sonita a Maradi Jamhuriyar Niger masu saurare ina fata za ku saurari wannan nasiha ta Lahadi Mungode.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar mashako wato diphtheria a Turanci da aka samu bullarta a jihohi hudu na Najeriya wanda a halin yanzu hukumar kare yaduwar cutuka ta kasar wato NCDC ta ce akalla mutum 123 suka kamu da cutar. Jihohin da abin ya shafa sun hada da Kano, Lagos, Yobe da kuma Osun. Mashako cuta ce wacce kwayoyin cuta nau'in bacteria ke haddasawa kuma cutar kan kama hanyoyin numfashi ne a wasu lokutan kuma ta kan nuna a fata. Mai cutar kan fuskanci matsala wajen numfashi, cutar kan haddasa bugawar zuciya da shanyewar wani bangare na jiki. A wasu lokutan cutar mashako kan kawo rasa rai. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Kalawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin haske akan cutar mashaƙo.
To, mashaƙo wata cuta ce da ke yaduwa cikin al'umma wadda kuma wata ƙwayar cuta nau'in jinsin bacteria da ake kira Corynebacterium diphtheriae take kawowa. Kuma abinda ƙwayar cutar take wani guba ne take saki. Wannan guban shine yake kawo matsalolin da ake gani a wannan cuta. Yakan shafi murin kogoro da baki da wurin numfashi, yakan shafi kwakwalwa, yakan shafi zuciya, yakan iya shafar koda. Cuta ce mai hatsarin gaske wanda za ta iya kisa.
Akwai wani abu da yake kawo ta banda wannan ƙwayar cutar?
To, ita diphtheria din wannan ƙwayar cuta ita ke kawo ta. Kamar yadda na faɗi cewa ƙwayar cutar nan takan saki wani guba ne. Wannan guba din kuma ita ce take kawo sai ya kasance a makogoro, za a ga wani tantan ni haka fari ko ruwan milki-milki haka ya rufe makoshi da inda ake shakar numfashi da hanci, sai ya kasance ana tari, numfashi na wahala, sai ya kasance wuya kuma ya kumbura haka, abinda ake cewa kamar wuyan yayi kamar wuyansa.
Yaya alamomin cutar mashaƙo suke?
Yawanci tana farawa ne da kamar dan mura haka, dan zazzabi da ciwon kai, sai kuma tari, sai kuma cikin dan lokaci kankani sai a fara ganin numfashin nan ya fara zama da wahala. Daga wannan lokacin kuma ya danganta idan ta shafi misali kwakwalwa, yakan iya kawo mutum har ya fita daga hayyacin shi. Idan ta shafi zuciya, sai ya kasance zuciyar nan ba ta yin aiki yadda ya kamata, ko kuma ta shafi koda, ya kasance koda din ita ma ba ta aikin da ya kamata. A wani lokaci idan ta tsananta, sai an kai mutum ɗakin da ake cewa na katta kwana, wato ICU kenan.
To, likita, shin cutar tana daukar lokaci idan ta shiga jikin mutum kafin ta bayyana?
Tana iya daukar lokaci, saboda za ta iya yin kwanaki zuwa ɗan sati ɗaya zuwa biyu a jiki ba ta nuna alamu ba, amma za ta iya yi kuma cikin kwana biyu zuwa uku mutum ya samu matsala da ita bayan shiga jikin.
Suwa cutar ta fi barazanar kamawa a cikin al'umma?
A yawanci ta fi kama yara da kuma manya wanda suka haura shekara 40.
Yaran 'yan shekara nawa ta fi kamawa?
Musamman 'yan ƙasa da shekara 5, kuma musamman waɗanda ba a yi wa allurar rigakafi ba. A dalili shine idan ba a yi musu allurar rigakafi ba, wala Allah sun dan gaji garkuwar jiki daga iyaye, amma ba ta da ƙarfi, cikin dan lokaci kankani za ta wuce. A dalilin da yasa manya su ma wanda suka haura shekara 40 din nan, yawanci ko da an yi musu allurar rigakafi, bayan tsawon wani lokaci garkuwar jiki saboda wannan cutar ta kan yi zama ba ta da ƙarfi. Sai dai idan an yi wa mutum abin da ake cewa allurar booster wanda zai ƙara ƙarfin garkuwar jikin. To, shi yasa waɗannan mutane suka fi zama cikin hatsari da kamuwa da wannan cuta.
Mai ɗauke da cutar zai iya yaɗa ta ga sauran jama'a?
Tana da matukar saurin yaduwa, saboda tari ko atishawa, ko mutum hannun shi misali ya taba majina ko yawu bai wanke ba, ya gaisa da mutum shi kuma ya taba, zai iya kamata. Saboda haka tana kamuwa sosai, ko da kuwa ta hanyar misali shan ruwa a kofi ba a wanke ba, yawun shi wani kuma ya kama ya sha, za ta iya yaduwa. Tana yaduwa matukar. An samu saukin ta tun kusan shekaru 40 da suka wuce a wasu kasashen da suka fara allurar rigakafi. Sannan komo a nan abinda ya yi shekara 20 zuwa 30 baya, an samu saukin ta matuka saboda allurar rigakafin da ake.
Ya ake allurar rigakafin cutar mashaƙo?
Yawanci a tsarin mu na Najeriya akan fara yin ta daga sati 6. Idan an haifi yaro a nemi allura ta farko, to bayan wannan sai a ce bayan sati 6 daga wannan allura su zo. To, wannan allura da ake fara bayarwa ta sati 6 nan, a ciki akwai rigakafin mashaƙo, kuma ana bada ita kusan sau 3 zuwa 4. Sannan daga baya akan bada abin da ake cewa booster domin a haɓaka garkuwar jikin ɗan adam bayan wasu shekaru, shekara 5, daga nan kuma bayan shekara 10.
Kamar babba wanda bai taɓa karɓar rigakafin ba amma shekarunsa ba su kai 40 ba, me ya kamata yayi?
Kowa yana da hatsarin kamuwa kamuwa da cutar nan, amma wanda suka fi samun hatsarin a ce magana, saboda haka kenan kowane dan shekara zai iya kamuwa da ita. Amma wanda ya san bai samu allurar rigakafin ba, ya san bai taba samun allurar rigakafin nan ba, to da buƙatar ya je ya same ta akalla ko da guda ɗaya ce.
Cutar mashako tana ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gada?
A'a, ba cuta ce da ake gada ba, cuta ce da ake dauka daga ƙwayoyin cututtuka.
Yaya zamu kwatanta yawan mutane da suke cin hatsari da wannan cuta ta mashako?
Gaba ɗaya a duniya an dan samu saukin ta saboda yadda ake ta kokarin allurar rigakafi. Misali, a shekara ta 1940 a America ana samun kusan mutum 210,000 da suke kamuwa da wannan cuta, amma a shekara ta 2017 a alƙalmance waɗanda suka kamu da wannan cuta ba su fi mutum 35 ba.
To likita, idan cutar ta kai wani mataki ne take da hatsari ga rayuwar ɗan adam?
Daga lokacin da aka gane cewar akwai wannan cuta, to wannan cuta tana da hatsari daga lokacin da aka gane cewa ita ce. Daga lokacin da ake zargin ma cewar wannan cutar diphtheria ce, wato mashako, to yana da hatsarin gaske. Bai kamata mara lafiyan nan ya tafi gida ba. Yawanci akan ware su gefe ɗaya a yi musu magani, sannan duk wanda aka san ya yi mu'amala da su ma a yi mai magani, sannan a sanar da hukumomin lafiya wanda suke haƙƙinsu ne su ɗauki matakan hana yaɗuwar ta cikin al'umma.
Cutar mashako akwai wata matsala da take haifarwa ga watakila wata gaba ko wani sassa na jiki?
Kamar yadda muka magana cewa tana iya lalata zuciya, tana iya lalata ƙwaƙwalwa, tana iya lalata ƙoda. To idan ƙwaƙwalwa kuma ta taɓu, kin ga kenan kowane ɓangare na jiki zai iya taɓuwa.
Ko wace shawara za ka ba wa masu sauraronmu game da kare kansu daga kamuwa da mashako da ma kowace irin nau'i na cuta?
Duk lokacin da mutum ya ga yana da wani ɗan mura haka da tari, yawanci al'ada mutane ba su ɗauka cuta ba ne, ba a fiye damuwa ba, zai shiga cikin al'umma, zai yi yadda yake so. Amma idan aka duba yanzu cututtuka da dama da muka yi magana kansu suna fara ne kawai da ƴan murar nan da ɗan tari da ake ganin kamar ba wani abu ba, sai su zama babban matsala. Saboda haka yana da kyau mutum ya ɗau ɗabi'ar cewar idan kana da irin wannan ɗan zazzabi, ƴan mura, to ka ɗan ɗau matakan kar ka yaɗa shi cikin al'umma, saboda baka san abin da za ka iya yaɗawa ba.
Masu sauraronmu, kada ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shin mai hukumar lafiya matakin farko ke cewa game da wannan cuta ta mashako? Ga daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja, Dr. Abdullahi Bula Magarba, da ƙarin bayani.
Muna sane da cewa akwai ɓarkewar cutar mashako wanda a turanci ake kiranta wato diphtheria. To wannan cuta dama tun farko tana da ɗaya daga cikin cututtuka guda shida wanda ake cewa six killer diseases, wanda yake tun ma da aka fara aikin rigakafi a Najeriya da kuma duniya gaba ɗaya. Tana ɗaya daga cikin wato alluran da muke bayarwa. Tana cikin allura guda uku da muke cewa DPT, wato diphtheria pertussis da tetanus, da ita ake bayarwa. To kuma yanzu da aka samu ci gaba, tana ɗaya daga cikin alluran rigakafi da muke kira pentavalent, wato allurori biyar ne a haɗe wanda yake ake bayarwa, wanda akwai ta diphtheria ɗin, akwai pertussis, akwai tetanus, akwai hemophilus influenza. Wannan allurar rigakafi akwai su don watan da ya wuce na Disamba ɗin nan mun raba a ƙasar nan gaba ɗaya, saboda haka duk cibiyoyin da suke bayar da rigakafin allurai, to lallai akwai wannan maganin. Abin da yake muke kokarin yi ko kuma muke faɗakar da jama'a shine, lallai duk lokacin da aka haifi yaro ko yarinya daga shekara ta yi sati ko kuma yayi sati shida, to a je a fara ɗauka na farko, sannan kuma in yayi sati goma ko a koma a ɗauki na biyu, sannan sati goma sha huɗu da haihuwa ya je a ɗauki na uku. To duk lokacin da yaro insha Allahu aka bashi ko aka bata wani rigakafi guda uku, to yana da wahala a ce an samu wannan diphtheria, ko kuma in ma ta shigo ɗin, to lallai ba za ta yi tasirin da za ta kwantar da yaro ko yarinya, ko kuma a ce ma za a je ga ainihin wato rasa rayuka ba. Saboda haka abin da ya rage mana shine jama'a lallai su je su karɓi wannan maganin.
Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin Dr. Lawal Musa Tahir da Dr. Abdullahi Bula Magarba da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.